daga nan birnin Washington a gundumar Columbia. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lul FM da kuma niyar da ke birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Litinin 1 ga watan Afrilun shekarar 2019. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babulle. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗaya dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Jami'ar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma bayan matuka a zaben da aka yi jiya Lahadi a fadin kasar. A jiya Lahadi gwamnatin Trump ta buƙaci mazuko da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da su hana kwararowar dubban bakin haure da ke dosa Amurka. Wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa, Volodymyr Zelensky, shi ne a kan gaba wajen samun ƙuri'a a zaben ƙasar Ukraine.
To kanin labaran duniya kenan. Rundunar dakarun haɗin gwiwar ƙasashe biyar da ke yakar ƙungiyar Boko Haram a yankin tafkin Chadi ta ce ta yi nasarar kashe wani komandan ƙungiyar da ya addabi yankin. A can jihar Bauchi kuwa wani haɗari ya yi sanadin mutuwar mutum 13, inda 6 daga cikinsu 'yan dangi ɗaya ne.
An sami wani mummunan haɗarin mota a kan hanyar Bauchi zuwa Gombe. Sakamakon karan mata da motoci guda biyu suka yi, daya kira Sharon mai dauke da fasinja 13 da kuma Toyota Camry mai dauke da fasinja.
Muna tafi da ƙarin bayani a cikin shirin da kuma wani rahoto daga ƙasar Malawi da ke fama da matsalar ambaliyar ruwa sanadiyar guguwar Idai. Sannan Sarfil Hashin Gumal zai shigo da shirin ciki da gaskiya. Amma duka bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. Jami'ar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma bayan matuka ta wajen rasa muhimman birane a fadin kasar a zaben kananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi, a yayin da ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta kama hanyar lashe zaben Ankara, babban birnin kasar. A Istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba saboda ana kankan wanda 'yan adawa suke zargin an yi maguɗi. Erdogan ya yi magana da 'yan jaridu a Istanbul, inda ya amsa cewa jam'iyyarsa ta AKP ta gamu da koma baya sosai, sannan ya sha alwashin koyon darasi daga zaben da aka yi. Ya ce, "Mun samu nasarori, mun kuma garashi." Erdogan ya yi alkawarin zai gabatar da wasu matakai don bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wanda ya kusa durƙushewa. Wasu manazarta suna ganin kaucewar da Erdogan yake na rashin jituwa da jam'iyyar 'yan adawa ta CHP ya nuna alamun ya yarda da shan kayi a babban birnin ƙasar Ankara. A jiya Lahadi, gwamnatin Trump ta buƙaci mazuko da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da su hana kwararowar dubban bakin haure da ke dosa Amurka. Tana mai nuni da cewa hatta tsohon sakataren harkokin cikin gida a gwamnatin shugaba Barack Obama da ta shuɗe ya amince akwai matsalar bakin haure a iyakar Amurka da ke kudu. Muna buƙatar taimakonku, abinda muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney ya faɗawa Mexico, Guatemala, Honduras da kuma El Salvador kenan a wata hira da ya yi a gidan talabijin na ABC News. Ya ce ya kamata Mexico ta daɗa inganta tsaron kan iyakarta da Guatemala da ke sashen kudu don ta hana bakin haure da suke tafiya zuwa arewa su shigo Mexico zuwa Amurka, da kuma cewa ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka buƙatar hana 'yan gudun hijira barin ƙasashen nasu. Ya bar kofa a buɗe da yiwuwar cewa shugaba Donald Trump zai rufe kan iyakar Amurka tare da Mexico a cikin kwanaki masu zuwa, kamar yadda ya ce yana da niyyar yanke kusan dala miliyan 500 a taimakon da Amurka take baiwa ƙasashe uku na Northern Triangle. Wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa, Volodymyr Zelensky, shi ne a kan gaba wajen samun ƙuri'a sama da shugaba Petro Poroshenko mai ci a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Ukraine bisa ga sakamakon zaben da aka yi jiya Lahadi, wanda zai sa 'yan takara biyu da suke kan gaba su je zagaye na biyu na zaben. Zelensky, ɗan wasan barkwanci wanda yake fitowa a matsayin shugaban ƙasa a wani shirin bandariya na talabijin, an yi hasashen zai lashe kashi 30.4 na ƙuri'un zai kayar da Poroshenko cikin sauƙi, wanda yake kan karagar mulki tun shekarar 2014 da ya samu kashi 17.8 a cikin 100, a cewar wani rahoto da hukumar zaben ƙasar tabbatar a jiya Lahadi da ƙarfe 6 na yamma. Idan ba a samu ɗan takarar da ya lashe sama da ƙuri'un da aka jefa ba, za a sake zaben a zagaye na biyu wanda za a yi shi ranar 21 ga watan Afrilu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, wanda zai iya zama ɗan takarar Democrat da zai kalubalanci shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020 jiya Lahadi, ya musanta cewa ya yi abin da bai dace ba a wani zargi da yake fuskanta daga wata 'yar majalisa daga Nevada, cewa ya taɓa kafaɗarta da kuma sumbatarta a gashi a wajen wani gangamin yaƙin neman zaɓe a shekarar 2014. Lucy Flores, tsohuwar 'yar takarar mataimakin gwamna na musamman a jihar Nevada da ke yammacin Amurka, ta tuna abin da ya faru a gidan talabijin na CNN, tana cewa kawai ba zato ba tsammani, kuma ba tare da sanin ko ta ina ya bullo ba, sai kawai na ji Joe Biden na ɗora hannunsa a kafaɗata, ya daɗa matsowa kusa da ni daga baya, ya jingina, ya sunsuna gashina, kuma sannan ya sumbaci tsakiyar kaina a hankali. Ta kira wannan al'amari abin kaɗuwa sosai, ta kuma ƙara da cewa ba za ka iya tsammanin irin wannan kusanci daga mai ƙarfin mulki ba, ko wani wanda ba ka da wata alaƙa da shi kowace iri da zai taɓa ka, kuma ya ji da kuma zai zama ya kusance ka kan irin wannan hanya. A jiya Lahadi ne aka yi taron tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da kuma ƙungiyar Hamas, inda Isra'ila ta sauƙaƙa wasu hani da ta yi a kan harkokin kasuwanci da ake tsallakawa zuwa yankin Gaza ana yi, da kuma faɗaɗa yankin da za su yi kamun kifi a tekun Mediterranean. Bayan da Isra'ila ta mayar da martani da wasu hare-hare ta jiragen sama, zaman sulhun da aka yi jiya Lahadi kuma ya zo ne bayan wasu kwanaki da aka yi ana tashin hankali, ciki har da harurruka da Falasɗinawa suka kai cikin Isra'ila.
Muhammad Hafiz Babalai ke nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, rundunar dakarun haɗin gwiwa da ke yaƙi da ƙungiyar Boko Haram ƙarƙashin yaƙin da aka wa taken 'yancin tafki na MNJTF da ta haɗa da ƙasashen Chadi, Najeriya, Nijar da jamhuriyar Benin da kuma Kamaru, ta ce ta yi nasarar kashe wani kwamandan ƙungiyar ta Boko Haram da wasu mayaƙansa 15. Rundunar mai hedkwata a birnin N'Djamena ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Twitter, dauke da sa hannun kakakinta Kanar Timothy Antiga. Abokin aikinmu Ibrahim Kalmasi Garba ya ga sanarwar, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
Dakarun rundunar ta MNJTF sun yi wata arangama ne a wani sansanin mayakan Boko Haram da ake kira Andakar a ƙarshen makon da ya gabata, inda rundunar ta samu nasarar kashe kwamandan Boko Haram da ake kira Malam Musa tare da wasu mayakansa 15. Sanarwar ta ƙara da cewa an lalata wasu motocin ƙungiyar guda 5, sannan an kama wata mata gyatuma wacce ba a tantance alaƙarta da mayakan na Boko Haram ba. Shi dai kwamanda Musa mutum ne mai ido ɗaya, shi ne kuma yake kula da garuruwan da ke kudancin yankin tafkin na Chadi, waɗanda suka haɗa da Daban Masara, Kirta, Wulgo da Kwalaram. A cewar sanarwar, Musa ya yi ƙaurin suna wajen sa kuɗaɗen haraji ga manoman yankin da masu sana'ar kamun kifi ko su da kuma makiyaya, domin samar wa ƙungiyar ta Boko Haram kuɗaɗen shigar da take amfani da su wajen kai hare-hare.
To, gaida Ibrahim, A jihar Bauchi kuwa wani yi mummunan hadarin mota da ya auku ya yi sanadin mutuwar mutum 13 ciki har da mutum 6 da suka fito daga dangi daya. Ga Abdulhamid Muhammad da karin bayani daga Bauchi.
Inji cewar kakaki hukumar yan sanda DSP Kamal Datti hatsarin ya faru ne a sanadiyar Tahomu Gama a tsakanin motoci akan hanyar Bauchi zuwa Gombe da misalin La'asar Sakaliya. Kuma da taimakon mutanen ƙauye da na jami'an tsaro aka kwaso mutanen asibitin koyarwa na jami'ar Abubakar Tafa Balewa wanda likitoci suka tabbatar da mutuwar mutane 13 a yayin da sauran mutane 6 suna samun kulawa da lafiyarsu.
Yau wato abin da ya faru shine a yau ranar Lahadi wadda ta kama 31 ga watan Maris da muke ciki na shekara ta 2019. An sami wani mummunan hadarin mota kan hanyar Bauchi zuwa Gombe sakamakon karan mata da motoci guda biyu suka yi, daya kira Sharon mai dauke da fasinja 13 da kuma Toyota Camry mai dauke da fasinja guda 6. Sakamakon wannan ne kuma duka su fasinja da su cikin wannan motoci suka samu raunuka, inda jami'an tsaro da taimakon al'ummar gari suka kwashe su zuwa asibitin koyarwa na Abubakar Tafa Balewa, inda kuma likitoci suka tabbatar da cewa mutum 13 sun rasu daga ciki, yayin da kuma mutum 6 yanzu haka suna karban suna alfan magani a wannan asibiti.
Kamar gawawaki nawa kenan suke nan asibitin koyarwa na Bauchi?
Gawa 13 kenan, wanda ka san yan uwa na wa'annan mutane za su zo su gidan kuma suka zo ga a sakan musu kuɗi.
Wannan hatsari ya faru ne inda ke suka yi Tahomu Gama kenan. Akwai matsanancin gudu ne mai yiwuwa a binciken ku da kuke fara aiwatarwa?
To yanzu dai muna bincike a kan shi musabbabin wannan hatsari, wanda insha Allah ku bayan bincike ne za mu iya tabbatar da dalilin da ya sa musabbabin faruwar wannan hadari.
Daga bisani ne kuma na ji ta bakin kanin mahaifin Jamalu da ya rasu, wato Jibrin Yari, inda ya bani takaitaccen bayanin mamacin.
Sai bayan shi a wajen ɗanya na marigayi Alhaji Abubakar Yari sun yi hatsari ne daga hanyar Gombe zuwa Bauchi da yammacin yau Lahadi. Allah ya musu gamsuwa da shi da matar shi da ƴaƴansa biyu da tsoron matarsa su biyar kenan.
An yi musu jaraba ne?
An yi jaraba, an musu jaraba.
A nan Bauchi koko a ina na kai?
Luhab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Tabbata kullu nafsin za'iqatul mauti ayar Qur'ani ce, duk sanda na zo kan ayar nan ni sai na di mauce rigar nan dai mutu.
To Allah ya kyauta. To shin zaki ko zaka iya daukan wasu kudade da ka aje domin biyan wasu bukatun kanka ka taimaka wasu mabukata da ke cikin mawuyacin hali? Abinda wata mata ta yi kenan a Malawi, ɗaya daga cikin ƙasashen da maukacin guguwar Idai ta halaka mutum 60. Ga fasarar rahoton wakilin mu da Amurka Lamai Kamasina. Izuwa yanzu Abida Miya wacce 'yar kasuwa ce ta tattara kayayyakin abinci da barguna da kayan sawa da kuɗin sai kai dala 20,000, kwatankwacin naira miliyan 7 kenan, domin kai ɗauki ga al'ummar ƙasar ta Malawi da bala'in guguwar Idai ya shafa. Tun dai a watan Maris Miya ta fara wannan aiki na tallafawa jama'a, bayan da ta ga irin yadda mutane suka shiga halin ni'yasu.
It happened so suddenly and I obviously had.
Tace abin ya faru ne ba zato, kuma a lokacin ina da wasu kudade waɗanda na ware domin biyan wasu bukatuna. Saboda haka sai na kwashe dukkan kudaden, nace a je a siyo masara domin mu ba zama mu taimakawa mutane, saboda irin halin da na ga suka shiga. Hatta kai ga mutane sun fara fuskantar matsalancin yunwa saboda ba su da abin da za su ci.
People because there was such a huge need and people were starving and didn't have anything to eat.
Wannan yunkuri da Miya ta yi sai ya ja hankulan jama'a, har suka fara kai nasu taimakon zuwa gidanta da ke birnin Blantyre a ƙasar ta Malawi.
And I was really shocked. People were.
Abin ya bani mamaki matuka. Sai kaga mutane sun tako daga gidajensu da suka kai nisan kilomita 15 zuwa 20 domin su zo gida na su kawo taimakon kayayyakin sawa. Kuma wani abun mamaki, sai kaga kayayyakin kusan sabbi ne.
Some clothes that they wanted to give and they were bringing the fairly new clothes.
A yin kiyasin da ta yi, me ta gano cewa kungiyar ta tallafa wa mutane da yawan sai ga kusan mutum 1000 waɗanda suka tsira daga bala'in ambaliyar ruwan. Kungiyar tata ta kan kai kayayyakin ne a yankunan da suke da wuyar zuwa, irin su East Bank inda hanyoyi da gadoji suka lalace sanadiyar ambaliyar ruwan. Sai dai duk da wannan tallafi na kungiyar tamiya, waɗanda suke buƙatar taimakon sun ce har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba. Modesta Jackson na ɗaya daga cikin mutanen da suka tsere daga muhallansu sanadiyar guguwar ta Idai.
Kada duk ba su da jagujaje su ji kuri kwanera.
Cikin harshen da ake kira cicewa, Modesta ta ce ko da yake an ba mu abinci, amma har yanzu muna da buƙata. Yasuwa yanzu babu komai a gidajenmu, kusan mun rasa komai. Muna kira ga gwamnati da ta taimaka mana da iri. Saboda da zarar ruwan ya janye sai mu koma gonakinmu mu yi shuka. Hukumar ba da agajin gaggawa a ƙasar ta Malawi ta ce makwace guguwar ta Idai ta shafi akalla mutum miliyan 1. Ta ƙara da cewa ana buƙatar akalla dala miliyan 30 domin tallafawa mazauna karkara da ke zaune a sansanoni 187 a sassan ƙasar. Alfred Fundi shi ne mai kula da sansanin da ke yankin da ake kira Mfibi. Shi ma cikin harshen na Cicawa ya ce tantana 4 kacal aka bamu domin mutane su kwanta a ciki, hakan kuma na nufin mutane da dama ba su da inda za su kwanta. Lamarin yakan kazanta idan aka fara ruwan sama, wasu sukan kule cikin ajujuwa ne yayin da wasu kuma suke fakewa a wata cibiyar kiwon lafiya. A halin da ake ciki, Mai ta ce akwai buƙatar a kwashe masu gudun hijirar a maida su yankunan da ke kan tuddai domin akwai yiwuwar ambaliyar ruwan ta ƙaru, yayin da take cewa kungiyar ta za ta ci gaba da ganin an nemo ƙarin taimako domin tallafawa 'yan ƙasar ta Malawi da makwacciyar guguwar ta Idai ta shafa. Fassarar rahoton Lamek Masina kenan, ana dai tare ne da sashen Hausa na murar Amurka nan birnin Washington DC, inda agogo ke cewa ɗayan dare ne da minti 17 yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da bindiddigin abin da ya faru kan zargin da matasan nan biyu Alhaji Hallar Saba Kefi da Alhaji Ramalan suka yi wa gidan man Alhaji Awali AA Rano da ke garin Keffa a jihar Nasarawa, na cewa sun baiwa rukunin gidajen man na AA Rano aran gidajen da suke ginawa a bayan gidan man a Kefi, da zamma cewa za su gyara manyan tankunan gidan man da suka goce a ƙarƙashin ƙasa, inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe gininsu da mayar da shi wajen zuba shara. A makon da ya gabata mun kawo muku bahasin asalin injiniyan da ya yi aikin gyaran tankunan mai suna injiniya Abdullahi Baba Samunaka, wanda ya ce ya kiyasa barnar da ya yi kuma ya baiwa tsohon manajan gidan man da ya haɗa shi da matasan kuɗi har naira 325,000. To a yau za mu ji daga ainihin manajan gidan man da ya nemi alfarmar yin amfani da gidajen matasan, kuma shi ne aka baiwa kuɗi ya ba su tare da saka hannu a wata yarjejeniya kan wannan batu.
Assalamu alaikum. Sunana Ishaq na goma da garin Kefi, ma manaja AA Rano na gidan Kefi. Gaskiya wannan abun da ya faru tun farko inda ni aka fara, wayannan ƴan talibin da suka zo wannan gida Rest of America suka yi bayani akan cewa tun farko an zalunce su, an rushe musu gidaje. Wannan magana ba haka ba ne, saboda lokacin aka fara wannan abun ni ne injiniya ya contacting dina akan inimi mai wannan wuri da abun da yake son yayi, na kuma gaya mishi dan uwana nake da wannan wuri, na dauki waya na buka ma dan uwan nawa ga abun da za a yi a wannan fili. Muna da machine da za ta zo ta wuce ta shiga gidan mai, don interview cikin gidan mai za ta rusa mana floor na gidan mai, ya kuma yi magana cewa da hope din ba za a rushe mai gida ba. Sai na ce mishi insha Allah ba za a rushe ba. Bayan machine ta zo ta rushe katangan gidan mai ke bayan, domin katangan gidan mai nake wannan gidan nashi ba shi da kansa shi, ta shiga ta fara aiki ta tono tankuna. To
babu dai manager kamar yadda injiniya faɗa, duk wannan labarin da injiniya ya bayar haka yake.
abinda injiniya ya faɗa haka yake.
Yawwa, an turo kuɗi ta hannunka ka biya su waɗannan mutane ta hannun lauyansu.
Kwarai, injiniya ya turo kuɗi naira 325,000 na kuma cire kuɗi na ba wa lauya. Kuma shi injiniya ya confirmi a wurin lauya ya ce eh tabbas an bashi wannan kuɗi.
To akwai wannan takardar da take hannuna ta shi wannan lauya wato Alpha Solid Conrad wanda ya tana har da in ka duba wannan kusa duba takardar nan da kyau ga sunanka kuma ga inda ka sa hannu kai ka sa wannan hannu?
Wannan hannun ni na sa shi. Amma da dalili.
Ina zuwa ga dalilin da ke nema ba ni dalili na nan shi ne abinda takardar ke kunshe da shi shi ne kawai nake so mu yi magana a kai. Ita wannan takarda tana nuna kudin da aka biya ba 325,000 ba ne, kudin 300,000 ne ga suna a rubuce wanda ka sa wa hannu. Sannan kudin kuma na hayan filin ne ba wai na diya ba ne ga wannan ginin da ake. Kazalika kuma an amince cewa it is also agreed that the management of the said filling station will undertake the rebuilding of the 2-bedroom semi-detached. Ko da yake da Hausa muke magana. Wato ma'ana yanzu abin da ya saura shi ne shugabannin waɗannan gidan mai sun yadda za su sake gina wannan gidan. Gidaje biyu ne amma na da juna su ne ake kira semi-detached. Sannan wanda aka rushe su don in an duba aka ce destroyed wato an kamar ma lalata su ake gaba ɗaya shi ne wannan kalmar turancin kin. Sannan a ƙarshe aka ce as soon as the reconstruction work on the filling station is completed. Bayan an gama aikin sake sanya waɗannan tankuna gidan mai ne za a yi wannan aikin. Ishaq na goma kai karanta ba hannu kan wannan yardajen ne yadda ake. Me yasa ba a ƙarisa ba a yi wannan gini ba?
Wannan yarjejeniya da ka gani a wannan hannu naka lokacin da aka ɗauko aikin gidan mai. Na kan aiki mun gama komai da su.
Farko dai kuma bari ni tambaya ina naira 25,000 da ya kamata kudin su zama tunda yanzu nan da ya rubuce dai ka sa hannu ne kan naira 300,000.
Wannan kudi naira 325,000 da aka zo da su na kira Dalhatu ga su zan baka kudinka. Yace cewa in je in ba wa lauya naira 325,000 wanda kuma da na tashi tafiya ba rawa akwai shaida tare da ni ana kiran sa Alhaji Abdullahi babban amini ne a wurin Dalhatu. Kuma mun je da shi na kuma ba wannan kuɗi ta ba wa lauya wannan kuɗi. Kuma injiniya ya kira lauya ya tambaye shi kaga kuɗin ya ce ya gani tabbas ya amsa.
Da wannan ta waya aka yi ba mu da wannan shaidar. Shin akwai takardar da lauya ya rubuta maka aka sa hannu cewa an ba da naira 325,000?
Ba mu yi wannan yarjejeniyar da shi ba.
Shi ne kuma amma ai ga wannan takardar tana rubuta naira 300,000.
Wannan takarda abin da ya sa har na yadda na sa hannu ina da ƙwarin dalili. An gama wannan aiki na gidan mai da kusan shekara 1.5 ana gab da za shiga shekara 2 lokacin ni ba na wannan gidan ma. Amma duk abin da za su yi sanadiya na ne dole ne sai an nemo ni. Daga baya suka zo suka koma suka ce ai tunda sun tabbin ciyama ya sai wannan gidan bai saya ba. Ni ta hannuna ma an bi niwa na bi ba saya ba. Suka da sai suka yi amfani da dama suka matsa ma injiniya cewa wannan kuɗi da sun fara denying ba kuɗin nan. Injiniya ya fara kira na akwai takardar yarjejeniya banda wani mafitan da zan yarda cewa ni sun kalli kuɗi a hannuna. Gaba ya ka ce to a je a yi takarda a kawo na sun kalli kuɗi a hannuna. Suka je suka buga takarda wanda bai wuce wata biyu haka baya ba bayan tafiya wurin commissioner of police a lafiya kenan. Suka zo da shi lokacin kuma ana ta agirin cewa ba kalli kuɗi ba. Ni kuma na yi tunanin cewa ba inda za a ce ban ba su kuɗi ba. Suka zo da wannan takarda suka ce su tun farko sun gaya ma injiniya kuɗin nan mai kuɗin da ya ba su na haya ne. Suka daga baya ma lauyan ya dawo ya ce cewa ni da na kawo kuɗin ma na gaya mishi na haya ne. Sai na ce to kaga kai ƙarya. Lokacin da aka kawo
ma kuma sai haka abinda muke magana ka tashi ka saka hannu kana jin turanci tukuna?
Ina jin turanci.
To a ga rubutu nan ƙarar kana gani ka tashi ka sa hannu akan abin da yanzu kake gaya a muryar Amurka cewa ƙarya ne?
Akwai daɗe akasi dai an samu saboda akwai ƙwaƙwaran hujja a gefe na domin a lokacin
ni kaɗai ne in ba na yi abin da zan san cewa sun karbi kuɗi a nuna ba, wannan kuɗin ni zan biya su.
To ga shi nan kuma ka sa hannu a kan za a gina waɗannan gidaje biyu da aka rushe, yanzu ya za ka yi a gina waɗannan gidaje?
To kuskure dai an samu, saboda a lokacin da aka watakada gaskiya ban karanta, idan na ce suka watakadan yarjejeniya akan na ba su kuɗi, ko da ya zo da takada cikin dare ya same ni, domin ni a kullum ina fita da asuba bana dawowa sai cikin dare. Da ya zo da takada ya same ni, cewa ga takadan da ya bayar ni, kuma akan hanya ma ya same ni, na sa mai hannu ya wuce, sai daga baya na zo na tabbatar ga dalilin da abin da ya rubuta a takada.
Yanzu Ishaku, za a jira wannan takardar da ka sa wa hannu, za a jira a ga an zo an fara gyara waɗannan gidajen kenan?
Gaskiya ba zan faɗa wa gidan rediyo a cewa za a zo a gyara wannan gida ba, saboda kamfani ba ta amince da wannan abun ba. Kuskure da aka samu daga wurina ne.
To kai za ka yi aikin gidajen kenan tun da aka yi?
Eh, to ba da mutum da shi mai gidan ɗan uwana ne na jini, kuma duk wanda ya zo ya shiga wannan abun daga baya ya shiga ne bai san ta yadda aka fara ba.
To masu raro kun dai je da takaya a tsakanin masu ruwa da tsaki kan wannan batu. Saboda haka za mu ci gaba da tuntuɓar duk waɗanda kuka ji muryoyinsu domin samun hanyar warware wannan takaddama. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Nasir Adamu Alhikaya, ni Sarfi da Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.
Madalla, yanzu kuma ga labari a takaice.
Jami'ar shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ta gamu da koma baya matuƙa ta wajen rasa muhimman birane a faɗin kasar a zaben ƙananan hukumomi da aka yi jiya Lahadi, yayin da ita kuma babbar jam'iyyar adawa ta kama hanyar lashe zaben Ankara, babban birnin kasar. A Istanbul ba a bayyana sakamakon zaben ba, saboda ana kankan, wanda 'yan adawa suke zargin an yi maguɗi. A jiya Lahadi, gwamnatin Trump ta buƙaci mazuko da wasu ƙasashe uku na tsakiyar nahiyar Amurka da su hana kwararowar dubban baƙin haure da ke dosa Amurka. Tana mai nuni da cewa hatta tsohon sakataren harkokin cikin gida a gwamnatin shugaba Barack Obama da ta shuɗe ya amince akwai matsalar baƙin haure a iyakar Amurka da ke kudu. Muna buƙatar taimakonku, abinda muƙaddashin shugaban ma'aikatan fadar White House Mick Mulvaney ya faɗawa Mexico, Guatemala, Honduras da kuma El Salvador kenan a wata hira da ya yi a gidan talabijin na ABC News. Wani ɗan wasan barkwanci kuma wanda ba shi da gogewa ta siyasa, Volodymyr Zelensky, shi ne a kan gaba wajen samun ƙuri'a sama da shugaba Petro Poroshenko mai ci a zagayen farko na zaben shugaban ƙasar Ukraine, bisa ga sakamakon zaben da aka yi jiya Lahadi, wanda zai sa 'yan takara biyu da suke kan gaba su je zagaye na biyu na zaben. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden, wanda zai iya zama ɗan takarar Democrat da zai ƙalubalanci shugaba Donald Trump a zaben shekarar 2020, jiya Lahadi ya musanta cewa ya yi abin da bai dace ba a wani zargi da yake fuskanta daga wata 'yar majalisa daga Nevada, cewa ya taɓa kafaɗarta da kuma sumbatarta a gashi a wajen wani gangamin yaƙin neman zaɓe a ƙasar.
To masu sauraro, da aka mu kawo ƙarshen shirin namu na safe, sai kuma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kafin nan bar mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Salisu Buhari ɗan Isan Daura da Allah ya warasuwa jiya a ƙasar Masar, da fatan Allah ji ƙanshi, amin. Za mu dadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatarwa, da Solomon Abo da ya haɗa shirin, sai injiniyan mu Jimmy Cook. Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sai mun haɗa shirin namu na hantsi.
Afrique, le monde aujourd'hui.